قل لهؤلاء المنافقين الله تعالى يتي أغايا ودن المنافقين يعملوا وتيغا بدا أبين دكوكي أيكتاوا أيكو أيكتا أبين دكوكي وتيغا بدا أيكتاوا واستمروا على باطلكم وتيغا بدا أبين دكوكي أيكتاوا وانديكي ممونة أما فسني تيوا بازيبو يغا الله با فسير الله عملكم الله تبارك وتعالى ينا غنن أبين دكوكي أيكتاوا نا بازيبو يغا ريشبا أي لابد أن يتبين عملكم ويتضح أبين دكوكي أيكتاوا زي بينا كما زي بتوفيلي الله تعالى يا game kuke yi sannan zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya gani wal mu'minuna da mu'minai ma'ana shaiduni akan abin da kuke aikatawa wasaturadduna ila alimil ghaibi washahada Allah ta'ala yace kuma da sannu za a mayar da ku zuwa ga wanda yake alimil ghaibi masanin abin da yake boye wa shahada da abin da yake bayyane fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kuma zai ba ku labari na abin da kuke aikatawa min khairi ko kuma akasin haka wannan ayar imma dai zamo Allah ta'ala yana musu ma'ana tahdidi ne ko wa'idi ma'ana yana gargada su yana musu gargadi akan cewa in ba su daina abin da suke aikatawa ba Allah zai tona asirin su Allah ta'ala zai bayyana da abin da suke aikatawa kowa ma zai gane cewa waɗannan su ne munafika kar ku manta cewa munafikai suna koyewa cikin abin da suke aikatawa da maganganun su da ayyukansu suna yi a boye to amma Allah yana sane da abin da suke aikatawa kuma a wannan aya Allah yana musu gargadi cewa zai bayyana abin da suke aikatawa kowa ma ya gani a wannan duniya kenan mujahid yake cewa wa hada wa'idun yani min Allah ta'ala lil mukhalifin awamira Allah yana gargadin waɗanda suke saba umanninsa bi anna amalahum cewa ayyukansu satu'radu alayhi tabaraka wa ta'ala mala'iku suna rubutawa kuma za a kai wa Allah abin da suke aikatawa wa Allah rasuli kuma Allah zai tsinkayar da manzansa zai nuna manzansa abin da suke aikatawa wa alal mu'minina kuma Allah zai bayyanar da wannan aiki ga mu'minai yace wa hada ka'inun la mahalata wannan abin da Allah ya bayyana a wannan aya kamar yadda na faɗa imma ya zamo a duniya ne Allah ya tona musu asiri da suke koyewa a gani ko kuma a'a yana nufin in an tashi kiyama ne Allah zai bayyana da abin da suke aikatawa kowa zai gani cewa ashe waɗannan su ne munafikai a duniya waɗanda suke zagon ƙasa ga addinin musulunci waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ta'ala yace yawma idin turaduna la tafa minkum khafiya ana rana alkiyama Allah zai bijirar da bayi ba abin da yake buya na ayyukan bayi komai zai fito fili shine inda Allah yake cewa yawma tubla sarair ranar da za a bayyana da abin da kowa ya boye a duniya abinda baka so a sani anan kana koyewa a ranar lahira a gaban dukkan halittun Allah za a bayyana da shi kamar yadda Allah yake wa husila ma fi sudur Allah zai bayyana da abinda yake koyi a cikin zukata to saboda haka in ma dai wannan aya ta zamo Allah ta'ala zai tona asirin waɗannan ne a ranar tashin alkiyama kowa ya gane cewa su ne munafikai ya zo a cikin hadisi da Imam Ahmad ya rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa law anna ahadakum ya'malu fi sakhratin samma da ɗayan ku zai shiga wani dutse wanda yake kurman dutse ba yi da kofa ya kuya a ciki ya aikata wani aiki laysa laha bab wala quwa wannan dutsen ba yi da wata kofa ba yi da wata taga la akhraja Allahu amalahu lin nasi ka'inan ma kana sai Allah ya tona asirin sa mutane sun ga abin da yake aikatawa kenan a duniya duk abin da mutum yake yi wannan hadisi yana nuna ko ya boye to Allah zai tona asirin mutum kowa zai ga abin da yake aikata yau da gobe yana boye wato amma wata rana Allah sai ya bayyana da aikin sa shine fadin Allah wa qul a'malu fasayarallahu amalakum ku ci gaba da abin da kuke yi Allah yana sane da abin da kuke kuma zai bayyana da abin da kuke yi ga ainihin mu'minai za su gani kuma za a gane wani matsayi kuke ciki a cikin wannan addini wallahu alimun hakim Allah ta'ala alimun masani ne bi ahwalil ibadi wa niyatihim ya san halin da bayi suke ciki ya san niyoyin da ke cikin zukatan bayi hakimun sannan yana da hikima cikin abin da yake shar'antawa abin da yake hukuntawa subhanahu wa ta'ala ibn abbas Allah ta'ala ya kara masa yadda da mujahid da ikrimah da dhahak da wasu malamai sun rawaito cewa aya ta gaba da ake magana akai ita ce ayar da za a karanto wa akharuna murjauna li amri llahi
وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم
وانا آية دمالا يكرنتو ابن عباس يناتيوا تنا مغانا ني أكن ودن نمتا ني قداؤكو وانا مغانا سزاتا زو آيين قبا إن شاء الله سوني متا نندا basu je yaki ba mutum uku sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni cewa kaurace musu shine fadin Allah ta'ala wa akharuna murjauna li amri llahi wa akharuna akwai wasu kuma daban murjauna li amri llahi wadanda aka jinkirtar da su wato li amri llahi dangane da wani al'amari da Allah ta'ala yayi umarni akai shine cewa kada wanda yi wata mu'amala da su aka jinkirtar da al'amarin su to su wadannan mutane uku Allah ta'ala ya ce imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim matsayin su shine ko dai Allah ta'ala yayi musu azaba akan abin da suka aikata na laifi shine rashin zuwa yaki da aka yi umarni basu je ba ko kuma Allah ya yafe musu idan ya gani ya su cewa wato suna da nufin tuba wallahu alimun hakim Allah ta'ala masani ne game da halin da bai suke ciki mai hikima ne cikin abin da yake sharanta wannan aya kamar yadda na karanta Ibn Abbas yana cewa tana magana ne game da wannan mutane guda uku wanda basu je yaki ba sune Murara dan Rabi da Ka'ab dan Malik da kuma Hilal dan Umayya basu je yaki ba na Tabuka suka zauna a gida kuma bayan an dawo suka zo suka ce wallahi su ba su da wani hanzari suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai dai abin da yasa basu fita ba wato bin nan zuciya ce kawai kasala suka dinga taka cewa ai za mu fita ai za mu fita kuma har aka tafi din ba zai yakin ba so ne wanda Allah ya ce wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha dhaqat alaihim al-ardu bima rahabat wa dhaqat alaihim anfusuhum wadannan su ne mutanen nan guda uku da Allah yake cewa an jinkirta al'amarin su wa akharuna murjauna li amri Allah ana jiran abin da Allah zai hukunci akan su ana jiran abin da Allah zai hukunci akan su sun zauna a gida ne kasalan wa mailan ila da'a saboda kasala da kuma san hutu kuma suna da gonakin sun nuna suna ganin ta yaya za su je yaki kuma ga abin da yake zafin rana ga kuma gona ta yi kyau kawai sai suka dinga wato taswifi suna cewa za su fita har kuma aka tafi yaki aka dawo ba su fita ba to su ne Allah ta'ala yake cewa Allah ya jinkirtar da al'amarin su ko dai ya kama su da laifin su ya musu azaba ko kuma Allah ta'ala ya fi musu abin da suka aikata tunda sun yi nadama sun nuna tuba game da abin da suka aikata sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da kawo magana akan munafikai kar kuma ta suratu tauba tana kunshe da bayani filla akan halaye da dabi'u na munafikai to daga cikin halayen munafikai shine kokarin raba kan musulmi ta haifar da abin da yake wato zai zamo rigima tsakanin su da kuma abin da zai raba kansu kamar yadda Allah ta'ala ya ce
وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين
الله تبارك وتعالى yana bayani game da halayen munafikai daga cikin abubuwa da suke aikatawa na kokarin haifar da matsala ga al'ummar musulmi shine sai kirkiri masallaci a jikin wani masallaci shine Allah ta'ala ya ce wallazina tattabu masjidan dirara da kuma wadannan da suka riki masallaci dirara a matsayin adin cutarwa ai mazabatu lil mu'minina cutarwa ga mu'mini wa kufran da kuma manufin kafirci mana kokarin bata addini da haifar da rabuwar kai tafriqan bainal wa tafriqan bainal mu'minin da raba kan mu'mini ya zama sun rabu suna rigima tsakanin su wa irsadan liman harama Allah wa rasulahu min qabl da kuma yin tanadi da shiri ga wanda yake dama tun a baya ya yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki Allah da manzon sa mana yana yakar addinin Allah yana yakar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya bayyana cewa bayan sun yi wannan an gane su cewa abin da suka aikata wato da nufi ne mummuna sai kuma suka ci gaba da dabi'ar da suka saba shine rantsarin wala ya'lifunna da aka ce me yasa kuka yi haka sai Allah ya ce wala ya'lifunna zaka ga lalle suna yin rantsuwa in aradna illa al-husna wallahi abinda muka yi ba mu yi badan komai sai dan alheri so muke masallaci su yawa so muke mummuna su samu yalwa so muke kaza suna ta wato kare abin da aka ta wanda yake mummuna suna cewa suna nufin ihsani ne suna nufin alheri ga al'umma wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah yace shi yana shedawa subhanahu wataala cewa abin da suka faɗa ina ƙarya ne ba dan wannan suka gina wannan masallaci ba dan wannan suka gina wannan masallaci sai Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya sallah wannan masallaci Allah ta'ala ce la takun fihi abadan kada ka tsaya kai sallah ya kai manzon Allah wannan masallaci har abada domin ba masallaci ne wanda aka gina saboda nufin ciyar da addinin Allah gaba a'a an gina shi ne saboda kafirci da kuma wato raba kan musulmi sannan sai Allah ya kwadaitar da manzon Allah akan yin sallah a masallacin da aka gina saboda Allah shine masallacin Quba sai ce la masjidun ussisa ala taqwa lalle masallacin da aka gina shi a bisa taqwa min awwal yawm tara na farko da aka gina shi a haqqu an taquma bi shi ya dacewa ka tsaya kai sallah a cikin sa shi ya dacewa ka tsaya kai sallah a cikin sa kaga da aka ce la taqum fihi abadan ana nufin wancan masallaci da munafikai suka gina suna nufin kokarin lalata addini kokarin raba kan mummunai cutarwa ga al'ummar musulmi sai aka ce shi wannan masallaci kada kai sallah a cikin sa to wanne za ka yi sallah a ciki shi ne na masjidin ussisa ala taqwa min awwal yawm masallacin da aka gina saboda Allah an gina shi a bisa takawa da tsoron Allah tun ranar farko da aka gina a haƙu an taƙuma shi ya fi cancanta kai sallah a cikin sa malamai suna cewa wannan masallaci da aka ce la masjidun ussisa ala taqwa ana magana ne akan masallacin Quba domin su wadancan mutanen da suka gina wannan masallaci sun gina ne daura da shi wannan asalin masallaci na Quba wanda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya assasa shi lokacin da ya fara yi ya zo hijira kafin ya kada samu dima Madina a cikin kabila ta Banu Amr ibn Auf ya gina wannan masallaci kuma ya sallah a ciki to sai kuma suka gina kusa da wannan masallaci suka yi nazu suka assasa wani masallaci domin nufi wanda yake ba mai kyau sai Allah yake gaya manzon Allah wannan masallaci da aka gina don takawa min awwal yawm tun farko na zai gina wa shi ya cancanta kai sallah a ciki shi yasa malami suka ce wannan aya tana magana ne akan masallacin Quba kuma ya zo a cikin hadisi wanda Imam Tirmidhi da Imam Ibn Majah suka rawaito hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan masallaci na Quba masallaci ne mai falala mai daraja da yake yace salatu fi masjid Quba ka umra wanda yi sallah a masallacin Quba nafila to kamar yayi umra za a bashi lada kamar yayi umra domin me shine awwalu masjidin ussisa ala taqwa farkon masallaci da aka bashi akan me aka gina akan taqwa aka assasa shi bisa tsoron Allah yana da wannan daraja duk wanda yi sallah a ciki za a bashi lada kamar yayi umra a cikin sahih muslim ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance an rawaito yana zuwa wannan masallaci rakiban wa mashiyan ko dai yana haya akan abun hawa ko kuma yana tafa a ƙasa zai tashi daga cikin Madina ya je masallacin Quba don yi sallah saboda haka malamai suka ce wannan masallaci shine wanda Allah yake nufi da cewa shine masallaci da aka gina kan takawa awwala yawm farkon gina shi wanda Allah ya ce manzon Allah ya sallah shi wannan masallaci kamar yadda ya ce manzon Allah ya gina masallacin Quba shi ya assasa shi shi ya gina masallacin lokacin da ya yi hijira kafin ya isa garin Madina ya tsaya a cikin wata kabila Banu Amr ibn Auf sannan ya yi sallah a wannan masallaci ya assasa shi sai ya wuce garin Madina hadisi kuma ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da cewa wannan aya tana magana ne akan wani masallaci sai yace masjidi hada wannan masallaci na wani madina cewa shine awwal abinna usisa ala taqwa min awwali yawmin wanda aka assasa shi akan taqwa a tun farkon kabashi kuma Ibn Kathir yake cewa la munafata bainahuma ma'ana babu cin karo tsakanin wannan magana ta farko da wannan ai kowanne kuwa masjidi ne usisa ala taqwa dana ubadin tunda ai manzon Allah ne ya assasa shi da kuma na Madina shi ma dai manzon Allah ne ya assasa wannan masallaci dukan su guda biyu sai yace li annahu idza kana masjidu quba qad usisa ala taqwa min awwal yawm idan ya zama masallacin quba an assasa shi akan taqwa farkon gina shi an gina shi akan tsoron Allah fa masjidu rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi tariqil awla wa shi ya bada cewa a sifanta shi da wannan sifa domin masallacin Madina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi na kuma daraja ya fi shi kuma yayi wato girma saboda haka yake cewa shi ma din na kuma domin ayar tana magana ne akan masallacin da aka gina kusa da wani ke sa wasu malamai suka ce shi ne wannan masallaci to amma in muka duba ma'anar da ke cikin ayar a ta masallacin Madina shi ma ya shiga cikin wannan ma'ana kuma ma an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito daga Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda da aka tambaye manzon Allah cewa wani masallaci ne aka gina akan taqwa min awwal yawmin sai yace huwa masjidi hada shine wannan masallaci ne shine wannan masallaci ne akwai riwaya kuma ta ka Abu Nuwayb ibn Ka'b yace manzon Allah yace al masjid alladhi ussisa ala taqwa masjidi hada shine wannan masallaci kaga kenan babu sun karo kowane daga cikin wannan masallaci guda biyu suna da wannan daraja din cewa an assasa su ne akan me akan taqwa shi masallacin quba ga aya ɗaya tunda a cikin siyakin ayar jerin magana da ake akan masallaci ne da aka yi kusa da masallacin quba hadisi kuma ya nuna cewa masallacin Madina shine masallacin da aka gina shi akan tsoron Allah ainihin farkon ginawa awwala wato yawmi tun farkon da aka gina shi saboda haka kowanne yana da wannan sifa kowanne yana da wannan sifa sai Allah ta'ala yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa da masjidin usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi shi ya fi dacewa ka tsaya ka yi ibada a ciki ba wannan masallacin da munafikai suka gina ba shi wannan masallacin da Allah ya ce manzon Allah in sallah ciki na quba sai ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a cikin wannan masallaci akwai mazaje waɗanda suke so ko suke nufin su samu tsarkaka daga zunubai kuma samu tsarkaka daga duk abin da yake na kazanta wallahu yuhibbul mutahhirin kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana son mutane masu tsarkaka daga ainihin zunubi da kuma tsarkaka daga dukkan abin da bai dace Ibn Kathir yake faɗa cikin wannan hadisi yace madan Allah ta'ala la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuma fihi dalilun yace akwai dalili a cikin wannan aya alasti ibabi salat fil masajid al qadima al muassasa min awwal binaiha ala ibadati llahi wahdahu ana kun yace da mutane cewa yin sallah a masallatai su ne farkon wadanda aka gina a gari yana da mai yana da falala je mun tafi domin su ne aka fara ginawa domin abota wa Allah ko da an gina wasu bayan su to na farkon suna da falala a kansu na farkon suna da falala a kansu yace wa alasti ibabi salat ma'a jama'ati salihin kuma ana so mutum ya zama yana halarta sallah tare da mutanen kirki bayan Allah wal ibad al amilin al muhafizin ala isradu da mutane da suke mutanen kirki wanda aka yi musu shaida akan wato kirki da alheri ana so mutum ya rika zuwa irin wajen wadannan mutane yana yin sallah tare da su yace da kuma at-tanazzu an mula bazatil qalba kuma fadin Allah ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu yana nuna ana so mutum ya kasance tare da mutane masu tsarkaka wanda suke masu tsarki tsarki daga zunubai wanda ba sa yin aikata sabo kuma mutane da suke tsarkake jikuna su daga duk abin da yake na kazanta ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi mutanen kuwa yake cewa da su kad asna Allahu alaikum bi tahur Allah ya yi yace fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu famada tasnahu me kuka aikata Allah iya biyu cewa a cikin wannan masallaci akwai mazaje wanda suke san su tsarkaka fa kaza suka ce na stanjibil ba muna tsarki ne da ruwa muna tsarki ne da yarwa. Haka nan al-Bazzari ya rawaito daga Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara masa yadda, yace nazarat hadhihi ayati ahli Quba, wannan aya ta sauka ne game da mutanen Quba, fi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yake cewa manzo Allah ya tambaye su sallallahu alaihi wasallam, me yasa Allah yake bi ku a cikin wannan aya? Qalu inna nusbi'u al-hijarata al-ma, suka ce mu idan mun yi sarki da goge kun muna yin sarki bayan sa da ruwa, muna yin sarki da ruwa a bayan sa. Haka aka rawaito daga Uwayd ibn Sa'id al-Ansari, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masallacin Quba, kuma yake cewa inna Allah qad ahsana alaykum as-salam, ya mutanen Quba Allah ya yi ku yabo mai kyau, cewa fi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Menene yasa Allah ya yabe ku? Sai suka ce, ya Rasulullah, ma na'lamu shay'an illa annahu kana yaji rabbi min ayyi, mu dai ba san muna uba, sai dai abinda muka sani muna da makota Yahudawa, fa kanu yaghsiluna adbarahum min al-ma'i, in sun je ba aya sun tsarki da ruwa suke, fa ghasalna kama ghasal, kuma sai muka dinga yin tsarki da ruwa irin su. Shi yasa ya zama dabi'ar mu, kuma akan wannan mun san shi ne dai abinda Allah ya yabe. Wannan yake nuna cewa duk da cewa ya halatta a yi sarki da goge, amma an fi san mai sarki da ruwa. Kuma dalilin wannan aya shi ne su Larabawa al'adarsu suna yin sarki ne da goge, sai Allah iya bi mutanen kuma cewa in sun yi sarki da goge suna bin bayan sa da ruwa, kenan sarki da ruwa ya fi kamala fiye da sarki da goge. Ga shi har Allah ya bi mutanen kuma a kan wannan abin da suke aikata a wannan balda aka yi ta na da kamar 2023 ne ko ba da ne, ko aka yi World Cup ko a Qatar ba da ne, ko sai ba da ne aka yi, wani bature ya fito a social media yana gaya wa duniya ko yana gaya wa mutanen sa cewa shi daga cikin abin da ya koya a wannan abin da ya gani a kasashen musulmi, dan kasar kasar musulmi ce, shi ne ya gane tsarki da ruwa. Ka san turawa yanzu ba tsarki da ruwa, sai tsarki da toilet paper da tishu shi ne suke, su ba sa tsarki da ruwa, turawa ba sa tsarki da ruwa. Amma da yaji sai ya ga irin abin da ake yi na banɗaki wanda ake tsarki na ruwa, sai ce kawai ya ji nuna, ya ce kai, ya ce shi a rayuwarsa bai taɓa sanin wannan ba, sai dai sai kaza bai taɓa sanin ana tsarki da ruwa, ya ce kuma amma wallahi ya ji daɗi kuma ya zauna, saboda haka yana cikin abin da zai ɗauka ya tafi gida cikin cigaban da ya ga ya samu, saboda su ba su san tsarki da ruwa. Amma da yake tsarki da ruwa sai ya ji daɗi kuma ya aiko ya zama wancan na tiju. To abin da zai baka sha'awa shi ne ka duba Bature ya zo yana yabo, yana jin wato bambanci da tunda shi bai iya tsarki da ruwa, amma ga shi ya ga bambanci. To amma aka san haka bakin Bature irin mutanenmu masu kwaikwayon tura, su kuma sai su yi sai su aka sa ma za su zo ya ba da ba su ci bakuri ba kan yin tura da abin da wayancan suke yi suna kwaikwayo ne irin kwaikwayon aku ba tare da ni hikima, a'a to sun ga wayancan mutanen wai sun ci gaba, saboda sai su dauko dabi'ar su sai su kawo mana. Yanzu anan zaka je ka tada ban daki anan ba wai yana nan nan Najeriya, a Kano ko a Arewa, in ka je ban daki sai ka tada ban, kuma hotel din na musulmi ne ba abu ruwa ce, wai yanzu ci gaban da ake an je ban daki ma ba a yin abin sarki da ruwa, saboda ai ka'ida kawai da tushe za a yi anan bagaren anan ga kasar a garuruwan musulmi, amma da yake abin kwaikwayo ne irin na abu ke yi ta faɗa zai faɗa ma bai san da yake ba, bai san da aka ce ba. To ga yadda Turawa ma suna ganin cewa ma'ana sun gwada sun ga alherin tsarki da ruwa, har ma suna gaya wa duniya cewa irin abin da suka koya a ƙasar musulmi ke yin tsarki da ruwa. To saboda haka yana da kyau musulmi ya yi alfahari da mai addininsa da koyarwa addininsa, ba wai kwaikwayon waɗanda suke kafirai waɗanda ba su da ko da suna da wani ci gaba da irin nan mai hankali, yana ƙara zurfi, yana ƙara cewa ya ci gaba, yana ƙara kibewa ko ba. To ya kamata a ce musulmi yana alfahari da addininsa, yana kuma bin yanzu ka duba nan Allah ɗin ya yayi masu tsarki da ruwa a Qur'ani, gashi fihi rijalu yuhibbuna an yatahharu, zai ce wallahu yuhibbul, Allah ma yana son masu tsarkaka. Kuma ga hadisi ya nuna mutanen Quba abin da yasa Allah ya bin shi ne suna yin tsarki da ruwa, saboda haka musulmi ya alfahari da addininsa kuma ya yi aiki da koyarwa addininsa, kada ya yi makiyar ya tafi a makance yana kwaikwayon waɗanda suke ba su da irin shiriyar da Allah shi ya bashi, ba iya wannan ba. Abubuwa da yawa Turawa sun zo sun gani a ƙasar musulmi, domin galibin Turawa ba ba kasar suke sanin halin da musulmi suke ciki amma in suka zo kasar musulmi sai su ta mamaki sai to ai mun ba mu san haka musulmi su yi abubuwa da yawa da suka gani daga cikin abin da suke yabawa shine tun da suka zo bal a kasar za su musu waye gari tun bayan isha har asuba mace ta yi yawo a tituna ta yi yawo duk inda suke so babu wanda zai ce da ita kanta su kuwa a kasar turai dama karfe goma da yi tara to mace tana fitowa titi ta shiga cikin hatsari ta shiga cikin hatsari babu aminci a kasar amma suke ta mamaki suna yawo suna haska wa duniya cewa yanzu ma karfe uku gashi ina titi ba wanda yake kula ni ba ruwan kowa da ni saboda me aminci da Allah ya sanya a kasashen su amma mutane ba sa gane ko ba wai sai an tafi kasar Qatar ba ka zo Kano sai mace ta yawo a Kano karfe 10:30 je inda ba zai kula ta babu amma kai suka je ne da sana ka fito karfe 10:30 karfe 1 ko 2 ko ka je aba ko ka je Fatakwal duk wanda yake ya sani ka fito in kai sa ba mace ba kai ma ka fito in kai sa kace kaga tafiya ni da nawa zaka yi tafiya ba da da fargaba ba kaga bambanci a duniya ko ya wannan ya tsaya kuma su ma suna faɗa yan kullu duk wanda ya zo arewa ba ya sani ko ba kullu dan me ya san zai zo ya zauna cikin aminci ba ya da wata damuwa saboda addinin da ya koya mana kare albaba duk wanda yake zaman tsada mu ba a cutar in an cutar Najeriya ne mutane ne marasa kirki a cikin mu take cutar da yan uwansu amma za a ga mafi yawan lokaci ana cikin aminci da kwanciyar hankali to sai Allah ta'ala yake bayani game da waɗanda suka rike wannan masallaci a matsayin wato diraran cutarwa wa kufran da kuma nufin kafirci wa tafriqan bainal mu'minin da raba kan mummunai wa irsadan liman arada Allah wa rasuluhu min qabl da kuma yin mummunan tanadi ma'ana gina wannan saboda taimaka wanda yake yakar Allah da ma'aikinsa tun a san baya cikin jama'ar munafikai kenan ko inda suke ba mutanen kirki ba aka ce wannan da Allah ta'ala yake ba da labari wani ne cikin kafirai ko kuma munafikai wanda da ba da yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya aiko wa taron munafikai cewa su gina wani masallaci ya zama mafaka gare su su rabu da wancan masallaci na mummunai shi ne malai ce da ana mutanen jami'a da salluna fi masjid kuba a farko dai ana salla ne a masallacin kuba shi ne masallacin al'umma fa banu masjidan masjidul qiran sai suka kirkiri masallaci suka gina shi din salli bihi ba'dhum dun suwari su ji san da kai salla to ya ji dalika al-ikhtilaf ila al-ikhtilaf wal iftirat al-kalim suna nufin a samu rabuwar kai da kuma sabani da kuma sabani suka zaɓi wani wayin masallaci to bayan sun gina wannan masallaci ne sai suka aika da wakili lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake dawowa ko kuma yake wowai ta jahazi da tabu ya yi shirin tafiya ya fi tabu sai suka aika dan sako sai ya mace Allah mun gina wani masallaci muke so ka zo kai sallah a cikin sa suka aika wani domin ya je domin sun san cewa in manzon Allah yi sallah wannan masallaci kamar yayi masa kenan lasisi da cewa yayi masallaci ke karbabbe tunda aika manzon Allah bai sallaci saboda haka suka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan zai wuce ta kuka ya yi musalla a wannan masallaci fa qala ya rasulullah inna kad balaina masjidan li dhil illati wal haja wa yamin gina masallaci saboda mutane masu hanzari masu uzuri wanda suke da wato illa marasa lafiya ko makafi ko wanda suke ba su da iko su yi wannan masallaci gashi mun musu wani kusa in san ta shi zuwa nan ko shi ta wallailati matira wallailati shatiya kuma in ana ruwa kaga kowa sai yi sallah kusa da inda yake ko ana tsanin sanyi kowa sai yi sallah kusa da inda yake wa inna muhibbu an tatiyana wa tusalliya bina fi wa tad'u lana bil baraka muna so ka zo kai mana sallah a wannan masallaci kai mana addu'a ka roƙa mana Allah ya sirya mana albarka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika musu cewa inni ala jilal safar ni na yi nufin tafiya yaki walau kadin na insha Allah wa atainakum fa sallaina lakum fi umman da daga yaki to za mu zo mu yi sallah a wannan masallaci sai Allah ya saukar da wannan ayoyi na gaya manzo Allah manufar wadancan mutane cewa ba mai kyau ba ce sun gina ne irsadan liman harama Allah wa rasuluhu min qabl ma'ana ai intizaran wa idadan liman harama Allah sun yi ne dan da ku da shiri ga wannan wanda yake yakar addinin Allah yake yakar manzon Allah tun a san baya shine Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib dama wannan mutum Madina ne shine mahaifi ga ɗaya daga cikin sahabbai mutanen kirki Hanzala wanda ake cewa shi gasiru al-mala'ika mahaifinsa ya kasance kafin a manzon Allah ya hijira sallallahu alaihi wasallama shi ya shiga addinin nasara addinin kirista kuma yana rubani ya ma'ana irin wannan kebewa da ake ana mota yana yin wannan to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin hijira ya dawo Madina sai Abu Ali yake tambayarsa wani addini ne ka zo da shi manzon Allah ya ce da shi bil anifiyyati din Ibrahim na zo da al-anifiyya addinin tauhidi addinin annabi Ibrahim sai Abu Ali yake cewa fa inna alayhi to ai mun mai muna kan addinin annabi Ibrahim irin yadda yanzu in ka je addinin wa'azin maguzawa ka ce su dawo kan addini wanda yake na asali addinin annabi sai ce mu ai muna kan addini mu muna da addini mu ba maguzawa mu ba annabi muna da addini wai sai nan sai shiga addinin nasara saboda haka su ba annabi da su ba ba'a su suna da addini kuma suna da imani haka suke cewa to irin magana waɗansu mutanen tun da farko ne Abu Ali ya ce ai mu ma muna da addini addinin nasara ai shi ma addinin annabi Ibrahim sai manzo Allah ya ce shi inda kalasta ne a'a kai ba ka kan addinin annabi Ibrahim kana bala ya ce a'a ina kan addinin annabi Ibrahim saboda haka ni ba zan bi abin da ka ce shi sai manzo Allah ya ce shi walakin bi ji ku ga abda naqiya na zo ku da addinin annabi Ibrahim na asali ba wanda aka gurbata shi ba domin yahuda sun gurbata addinin annabi Musa nasara sun gurbata addinin annabi Isa amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya zo da tsarkake duk abin da suka aikata na gurbatawa da addini na tauhidi asali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mace mabiya daga baya suka gurbata addinan suka shigar da shirka wannan mutumin sai ya ce a'a ni ba zan ba addinin naka ba kuma yayi addu'a shi wannan abin nan Abu Amir din Allah yayi addu'a yace amata Allahu al-kadhiba minna tariqan wa hidan tariqan din ne gaskiya a cikin mu ko din ne ƙarya a cikin mu yake ga baki Allah Allah ya kashe shi yana qaridan wato wanda yake ya fita daga garin su wahidan wanda aka kore shi shi kadai kuma gariban yana bako inda zai je shi kadai ya mutu har sai manzo Allah ya ce amin Allah ya ansa kuma sai Allah ya ansa din shi Abu Amir shine wanda ya mutu a wannan saboda bai imani shine ya aiko wa mutanen bayan manzon Allah an yake Uhudu sai Abu Amir din sai ya koma wajen mushrikai gaba daya ya tare a wajen su falamma kana ya Uhudu kala Abu Amir la ajru qauman yuqatilunaka illa qataltuhum qataltuka ma yake ga manzon Allah duk wanda da tsaka da kai na yake ka tare da shi saboda haka ya ci gaba da duk inda ya ji rundunar da za a yaki annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga cikin ta Allah yana karya su duk inda ya shiga Allah yana karya su har aka je yakin Hunain shine karshen yakin da aka yi bayan fatu Makka ke an bude Makka aka yi yakin Hunain shi ma Allah ya karya mushrikai to anan ne sai Abu Amir ya aiko wa munafikai cewa su gina wani masallaci zai je ya shirya da sarkin Rumawa in sun gina wannan masallaci su mai da shi kamar makoya ce ta makamai su adana ƙarfi a ciki ta yanda ba za a gane ba har idan ya taho shi da rinzuna daga Rum sai su fitar da makamai su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa na Allah ta'ala wa irsada liman haraba Allah wa rasulahu min qabl shine Abu Amir da yake a gina wannan masallaci kuma suka gina da umarnin wannan munafiki ko kuma kafiri Abu Amir to da Allah ya ba manzon Allah labari manzon Allah ya gaya musu ashe wannan shine nufin ku sai Allah ya ce wala yahlifunna in aradna ila al-husna suke ta rantsuwa wallahi mu abinda muke nufi alheri ne mun gina ne saboda mutanen da suke masu illa makafi guragu ko kuma wanda ba su da ikon zuwa nesa su yi sallah a wannan masallaci saboda a lokacin ruwa ba wanda yake kusa ba sai ya tafi nesa ba saboda a lokacin sanyi duk wanda bai samu ikon zuwa can ba yi sallah anan Allah ya ce wallahu yashhadu innahum kadibun ƙarya suke wallahi ba manufar su kenan ba manufar su shine abinda Allah ya ambata na raba kan musulmi na aikata aiki na kafirci na kokarin wato dasa abinda ya zama kishiya ga addinin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka aka rawaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira wasu sahabbai sune Malik ibn Dukhshum da kuma Ma'nu dan Udayyu da Amir ibn Sakan da washi wanda shi ya kashi Hamza bafa manzon Allah wannan mutum hudu manzon Allah ya kira su yace ku je wannan masallaci in taliku ila hada almasjid adh-dhalim ahluhu fahdimuhu wa ahliku ku je ku rusa wannan masallaci ku kona shi haka kuma suka yi suka tafi suka tarwatsa wannan masallaci tunda ba a yi shi ba saboda Allah suka kona shi Allah ta'ala yake gaya wa manzon Allah cewa wannan masallaci bai dace kai sallah a ciki ba saboda ba a yi shi saboda Allah ba sai Allah yake cewa afaman assasa
afaman assasa yawmu ala taqwa min Allah wa ridwani khayrun am man assasa bunyana خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم
sai Allah tabaraka wataala yake bambancewa tsakanin masallatai wanda yake an gina su saboda Allah da kuma wadanda yake manufar masu ginawa ba dan Allah bane fadala bainal masajid bihasab maqasid ahliha cewa duk wanda ya gina masallaci in yayi dan Allah ne to Allah ya sani shine wanda Allah zai bashi lada na gina masallaci shi yasa a cikin hadisi manzo Allah ya ce man bana lillahi masjida haka yace wanda ya gina wa Allah masallaci ya gina masallaci saboda Allah in an yi saboda Allah shine dan abautawa Allah ce dan a hada kan mutane a ce domin ayi abin da yake na alkhairi ne ba abin da irin waɗancan munafikai suka aikata ba shine Allah ta'ala ya ce afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah shin wanda ya gina masallacinsa bunyanahu a bisa takawa da tsoron Allah niyya kyakkyawa wa ridwanin da neman yaddarsa khairun shin shi yafi alheri amman assasa bunyanahu ala shafa ko kuma a'a wanda ya gina gininsa akan bakin rami ai ala tarafi hufratin a gefen rami ko kuma a gefen wato inda yake babu ba shi da ba a yi ginin akan ginshiki mai kyau ba shine shafa jurufin ai balin wanda yake mai rauni wanda in an yi ginin zai rushe shi yabi ko wanda ya gina ya assasa ginsa akan wanda yake na takawa akan tsoron Allah akan foundation ma'ana ginshiki mai kyau wanne ifi fanhara bihi fi nari jahannam shin zai daidai da wanda ya gina ginsa wanda yake dama a bakin wutar jahannama ya gina fanhara bihi fi nari jahannama sai ya wato kifa shi ya gangarar da shi zuwa wutar jahannama dama bai yi saboda Allah ba duk wanda ya yi abin da yake ba dan Allah ba yayi ne mai a ƙarshe makomarsa wuta ne domin niyyarsa ba mai kyau bace domin ana gina masallaci ne saboda Allah ba ana gina saboda wani dalili ba to waɗannan mutane su ba su gina nasu dan Allah ba sun gina ne saboda nufin ma yakar addinin Allah saboda haka sun gina ne ala shafa jurfin a bisa bakin wani rami wanda yake mai rauni wanda yake zai auka da su ne fi nari jahannama a gidan wutar jahannama sai yace wallahu la yahdi al-qawmal zalimin lalle Allah ta'ala baya shiryar da waɗanda suke azzalimai mutanen da suke azzalimai ma'ana azzalimai waɗanda suka yi nufin ba nufi na alkhairi ba mummunan nufi Allah baya shiryar da su zuwa ga abin da yake maslaha ta addinin su ko maslaha ta duniyar su Allah ba zai karba ayyukan su ba Allah ba zai shiryar da su ba zuwa ga abin da yake mai kyau saboda me saboda wannan mugun nufin nasu domin niyya tana da tasiri a wajen aiki idan mutum niyyarsa ba ta da kyau to aikin sa ma ba zai yi kyau ba a madadin aikin ya samu ladan shi sai ya samu laifi akan wannan aiki shi yasa Allah ya ce la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubi wannan nufin da suka yi mummuna ba zai gushe ba nufin gina wannan masallaci wanda yake na abdirar na sutarwa alladhi banaw wanda suka gina ba zai gushe ba zai zama ribatan fi qulubi abinda zai haifar musu da me da riba ko kwanto ma'ana zai zamo dalilin da munafircin ba zai gushe daga zuciyarsu ba saboda har ma sun aikata wani aikin da munafircin nasu ya tunzura su akai shine gina masallaci na yakar addinin Allah to wannan aikin nasu sai ya gadar musu da me su mutu akan mummunan aiki shi yasa muguwar niyya tana da tasirin ta mummuna ne duk wanda yake yayi mugun nufi akan addinin Allah akan musulmi to za ka ga makomarsa ba mai kyau bace kuma wannan mugun niyyar tasa zata haifar mishi da ya kare a muguwar hanya. Shi yasa Allah yace la yazalu bunyanuhum alladhi banaw, ba zai gushe ba shi wannan ginin da suka gina, wannan masallaci na adrar ya zama riba tan fi qulubi ay shakkan wa rayban ma kitan fi qulubi, wanda zai dawwamar da munafirci a zuciyarsu. Illa an taqatta qulubuhum, sai malam asadi yake cewa sai dai idan sun yi nadama, bi an yandamu ghayatan nadami wa yatubu ila rabbihim, sun yi nadama sun tuba zuwa ga ubangijinsu, wa yakhafuhu ghayatal khawfi, sun ji tsoron Allah matakan tsoro. Idan suka yi haka fa bidhalika ya'fu wallahu anhum, ya'fu Allahu anhum, Allah zai musu afwa. Wa illa in ku ba haka ba fa bunyanuhum la yaziduhum illa rayban ila raybihim, ba zai kara musu komai ba sai kokonto akan kokontansu, sai munafirci akan munafircinsu, wa nifaqan ila nifaqihim, mana inda ba su da sun tuba ba daga abin da suka aikata, to zai zama musu dalili ne na cewa ya gadar musu da mutuwa akan munafirci, ya gadar musu da mummunan karshe. Kaga wannan ayar ma tana kara jan hankalinsu ne zuwa ga tuba, cewa idan ba su tuba ba to wannan aikin nasu fa za su iya mutuwa akan sa, kuma idan suka mutu akan munafircin nan to wuta ce makomarsu. Wallahu alimun, Allah masani ne bi jami'il ashiya zahiriha wa batiniha, Allah yana sani dukkan abinda bayi suke aikatawa na boye da na fili, khafiyaha wa jaliha, wanda yake na boye da wanda yake bayyane, wa bima asrarul ibad wa alanuhu, da abinda bayi suka bayyana ko suka boye. Hakimun, mai hikima ne cikin abinda yake aikatawa, la yaf'alu wala yakhluqu wala ya'muru wala yanha illa maqtadatul hikma, baya halitta baya umarni baya hanawa sai abinda yake na hikima, ainihin wanda hikimarsa ce ta hukunta haka. Sai malam yake cewa fa lillahi alhamdu wal minna, Allah ta'ala shine abin yi wa godiya. Imam Sidi Allah ya masa rahama yace wa fi hadhihi alayati fawaid, cikin wannan ayoyi da Allah ya bamu labari game da masallacin da munafikai suka gina, da Allah ya bada labari cikin waɗannan ayoyi, wallazina takhazu masjidan diraran, yace akwai fa'idoji kamar haka. Abu na farko yace minha anna ittikhadha almasjid alladhi yuqsad bihi dirar, idan mutanen da suka riki masallaci dan nufin cutarwa, li masjidin akhara, daga wani masallaci, fa innahu muharram, yin hakan haramun ne, wa annahu yajibu hadm masjid ad-dirar, kuma duk wanda suka yi haka dole a rushe masallaci na biyu din nan da aka yi a madadin masallacin da yake na farko. Wato idan akwai asalin masallaci wasu suka gina nasu kusa da shi da nufin cutarwa, malike ya to dole a rushe wannan nabiyin, domin baya nufin hada kan musulmi bal yana nufin rabu kansu. Wa min hada, daga cikin hikimomin da wannan aya take, fa'idojin da wannan aya take dauke da shi, annal amala, cewa aiki, wa in kana fadilan, ko aiki ne mai kyau, tughayyiru niyya, niyya tana iya canja masa ainihin kama. Gina masallaci aiki ne mai kyau ko mai kyau ba? Mai kyau ne, to amma niyyar da aka yi wannan masallacin akan sa ba mara kyau ne, shi yasa sai masallacin ya zamo shi ma ba bai samu wannan falala ta gina masallaci. Da ai manzon Allah ya ce in ya dawo sallallahu alaihi wasallam zai zo yi me? Yayi sallaci. To amma sai Allah ya gaya masa la takun fihi abadan, dan me? Domin ba a gina shi akan kyakkyawar niyya ba. Kaga asalin gina masallaci abu ne mai kyau, amma da aka gina masallaci ba da niyya mai kyau ba sai ya zamo aikin bai yi kyau ba. Kenan aiki mai kyau niyya tana iya me lalata shi, in niyyar ba mai kyau ba ce. Yin sadaka abu ne mai kyau, amma wanda yi nufin sadaka dan riyafa, sadakar ba ta yi amfani ba, ta lalace, ta lalace, ba iya wannan ba. Dukkan wani aiki na alkhairi idan mutum bai masa niyya mai kyau ba to baya samun wannan alherin, inji Imam Sa'idi Allah ya masa rahama, fa yanqalibu manhiyan anhu, sai ma ya zama an hana aikata shi a madadin an yi umarni da yi. Kaga cewa manzon Allah ya yi umarni sallallahu alaihi wasallama da gina masallatai, amara rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi bina'il masajid fi dur, yace a ko ina unguwanni a gina masallaci. To amma gashi anan an ce kuma a rushe wannan masallaci saboda niyyar da aka gina ba mai kyau bace, niyyar da aka gina ba mai kyau bace. Yace kama kalbar niyyatu ashabi masjid dirari alaihim, kamar yadda niyyar waɗannan mutane ta juya kansu, saboda haka aikin su ba a karba ba aka ce ma aje a rushe masallaci. Wa minha, daga cikin fa'idojin da ke cikin waɗannan ayoyi, anna kulla halatin yahsul biha tafriq bain almu'minina, duk wani halin da ko wani aikin da za a aikata ana nufin raba kan mummunai, فإنها من المعاصي wannan aikin laifi ne shi allati yata'ayyanu tarkuha wa izalatuha wajibi ne a bar wannan aikin kuma a gusar da shi duk wani abin da za a ce a zo a yi in dai zai raba kan mummunai to wajibi ne aine a bar shi bai halatta a yi shi ba kama anna kullu halatin yahsul biha jam'ul mu'minina wa itlafihim kama yadda aka ce kuma duk abin da za a yi domin a hada kan mummunai domin su zamo kalmar su daya ce yata'ayyanu tibawa wajibi ne ai aikata shi والأمر بها والحث عليها أي أمني ديكما أقولي تراكي لأن الله يومن الله تعالى علل اتخاذهم المسجد الضرار الله يا بينة واسلت وانما سلاتيني دن توتر و دكما تفريقا بين المؤمنين ربك مؤمنين بهذا المقصد دوانا منفى ممونا شيني ربك مؤمنين الموجب للنهي أنه شيسا الله يحنى شيسا الله يتي لا تكون فيه أبدا saboda niyyar da aka yi dan raba kan mummunai ne saboda haka bai halatta ba duk aikin da za a yi wanda yake na raba kan mummunai ne ka goyi bayan wannan aiki ko ka zama daga cikin waɗanda za su yi wannan aiki balma an hana yin wannan in akwai hukuma duk abin da za a yi wanda zai raba kai wajibi ne ta yi ta hana da ƙarfin ikonta wa min ha daga cikin fa'idoji daga cikin wannan ayoyi annahyu an salati amakin al-ma'siyah malaci an hana yin sallah a gurabe na sabon Allah a gurabe na saboda wannan masallacin an yi shi ne dan sabo sai Allah ya ce me la takun fihi kar kai sallah a cikin wannan masallaci dan me dan waje ne na sabon Allah to idan masallaci ne aka gina da sura ta masallaci amma da mummunan nufi aka ce kar kai sallah a cikin wannan masallaci dan waje ne na sabon Allah to ina kuma wajen da yake ragowar wajen sabon Allah zaka je gidan abin nan gala sannan ka ce zaka yi sallah a ciki gidan rawa da tsaraisi ba mahallinsa ba ne za ka je gidan abin nan mai ake cewa gidan kallo kuma ka ce a ware maka wajen sallah a gidan kallo inda yake ba waje ne na da'a ga Allah waje ne na sabon Allah kaga wannan ba daidai ba ne bai halatta a yi sallah irin wannan guraben ba in je imamu sai a ji Allah ya masa rahama wan kurbiha ya ce bai halatta ma a je kusa da irin waɗannan gurabe ba in je imamu sai a ji inda ake sabon Allah kai a matsayinka na mummuni bai halatta ka je wajen ba bare kuma har ka ce za ka yi ne zaka yi sallah a wajen bi halatta maliki ta wa minha daga cikin fa'idoji da ke cikin wannan ayoyi annal ma'siyatu tu'athiru fil biqa saban Allah yana yin tasiri salban a guri ma'ana tasiri wanda ke mummunan tasiri a guri kama asarat ma'siyatu al munafiqin fi masjid al dirar kaga dai gashi an gina masallaci kuma masallaci ne mai kamar masallaci amma tunda waje ne na saban Allah sai me sai saban yayi tasiri a wajen sai aka ce kada ayi sallah a wajen sai aka ce aje a rushe wajen kaga kenan sabo yana yin tasiri a guri yana yin tasiri wato negative kenan shine salban tasiri mummuna a guri wa naha anil qiyam fihi Allah ya hana aje wajen ayi sallah wa kazalika ta'a kama yadda kuma biyayya tu'assiru fil amakin tana yin tasiri a gurabe kama asarat fi masjid quba kama yadda da'a da tsoron Allah yayi tasiri a me a masallacin ku ba saboda waje ne da aka gina akan me akan tsoron Allah la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuma fi Allah yayi shaida an gina shi ne saboda Allah shi yasa ma sai masallacin yayi me yayi albarka sai masallacin yayi tasiri raka'a biyu fa zaka je kai a masallacin ku ba amma a baka lada kamar kai me kai umara saboda me saboda asalin dalilin da yasa aka assasa masallacin yayi tasiri mai kyau shi yasa ba ya zamo manzon Allah yakan tafi doguwar tafiya daga cikin Madina har ya je Quba wani gari ne a bayan Madina akalla kilomita 2 ko 3 a ƙasa ya je yi sallah a cikin masallacin dan ainihin wato albarka da ke wajen manzon Allah yana takawa kenan duk inda ake wa Allah da'a akwai mai a ciki akwai albarka a wajen wato da'a tana sanya tasirin albarka kuma in yanzu muna maganar masallaci ne ko to mu kiyasta da gidajen mu mukiyasta da me da gidajenmu gidan da ake karatun Qur'ani gidan da ake sallah gidan da ake wa Allah biyayya yayi daidai da gidan da ake rawa a ciki gidan da ake sa abin nan kada kade gidan da ake kallon fina-finan batsa gidan da ake ba a sallah a ciki za su yi daidai eh to duk wanda yake son albarka ya maida gidansa wajen da za a yi wa Allah da'a wajen za a yi wa Allah biyayya wajen da za a yi wa sai ne sai Allah ya sanya albarka a gidan ma'ana da'ar sai ta yi tasiri sai gida ya zo mai albarka ko kai ko gidanka hotuna ne ka kiwaye a cikin gidan a shasha ce ma'ana talabijin manya-manya ko ina ana kallon NBC 3 ko NBC 2 da Bollywood da Kennywood da Woodwood kowanne ma ko ba haka ba to wallahi karka dauka za a samu albarka a gidan kuma innal mala'ika la tadkhulu baytan fihi kalb wala sura mala'iku ba sa shiga wannan gida don bai da albarka to duk masifar da ta faru a gidan dama mara ba da ita karka yi kace dan me anna hada yaya gidana zai zama mai musiba ah to kai ka ajiye ta ka kore albarka babu da a gidan to sai sabu ba zai albarka duk wanda yake san albarka inji Imam Sa'di to da'a tana tasiri a guri ayi biyayya ga Allah to sai Allah ya sanya albarka a wajen sai da'a ta yi tasiri a wajen kenan babu wani mamaki idan aka ga gidan da ake wa Allah da'a an samu alheri a ciki babu mamaki idan gidan da ake saba wa Allah an samu sharri ba mamaki bane shine a ayan nan take bayyana mana shine ayan nan take bayyana mana wa min adaka cikin fa'ida an wistafadu min at-ta'limin hadhihi at-ta'lil al-mazkura fi arba'a qawaid muhimma muna iya gane fa'idoji guda hudu muhimmai game da wato ta'lili da Allah ya hana cewa kada a yi sallah a masallacin ku ba ya faɗi dalilai ko yace walladhina ittakhadhu masjidan sai yace me diraran ga na farko kenan cutarwa sai yace me wa tafrikan bainal mu'minina raba kan mu'mini sai yace me wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu da kuma yin dako da tanaji ga wanda aka yi masa mafaka ga mai saban Allah ga wanda yake yakar addinin Allah yake yakar manzon Allah an amfani da dalilai guda nawa uku dalilin hana yin sallah a wannan masallaci to sai yace wannan yana iya nuna mana cewa muna iya gane cewa waɗannan abubuwan da aka ambata illolin da aka ambata wato illoli ne waɗanda duk inda suka sauka to Allah ta'ala baya saukar da albarka a wajen kuma suna haifar da me wato cutarwa ga al'umma yace kullu amalin fihi madar lil muslimin aw fihi ma'siyah fa innal ma'asi min furu'il kufri aw fihi tafriq bainal mu'minina aw fihi mu'awana ala man 'ada Allah wa rasulahu fa innahu mamnu duk wani aikin da yake da sofani yake da wato wani bangare na wannan abun guda uku to haramun ne kai musulmi ka goyi bayan sa ko kai musharaka a ciki shine duk abin da za a cutar da musulmi kowane iri domin gashi Allah ya hana a yi sallah a wannan masallaci saboda me fihi dilar akwai cuta ga musulmi to ba iya masallaci ba in a kasuwa ne wani abu zai zama cuta ga musulmi bai halatta kai me ba ai da kai ba bai kamata ai da kai ba wani ya zo waje na wani matashi a kantin kwari yake yace wallahi suna da kaya kuma wallahi wannan kayan iya sanin sa shi dai wallahi ya siye shi ne a farashin da in ya sayar ba sai ya yi masa wannan karin da ake ne wanda ake ne ba kan kauta yace to amma kuma ga makotansa duk suna yin karin ma'ana suna ninninka farashi babu dalili yace to amma shi yana ganin wato makotansa na yi saboda haka shi ma sai yake yi amma abin yana damunsa wai fatawa yake tace abin yana damunsa wace nasiha za a yi masa ce a to ya babu katar nasiha ai manzon Allah ya mana nasiha ko da wani sahabi ya zo ya ce wa manzon Allah ji'tuka astafti anil birr ko ji'tu as'aluka anil birr ko sai ce me istafti qalbaka ka tambayi zuciyarka ka zo kana fatawa akan da'a akan aikin alheri sai manzon Allah ya ce istafti qalbaka tambayi zuciyarka yace al birru matma'annatu ilayhi an-nafsu wa tma'anna ilayhi al-qalb duk aikin alheri shine abin da zuciyarka ta kwanta da shi amma duk abin da ya soso a zuciyarka wal ismu ma haka duk abin da yake yayi bai kamata kai ba dan kaga ana abu bai kamata kai ma kai ba kenan in abin da yake akwai cutarwa ga musulmi kai bai kamata kai tarayya a ciki ba kayanka kana iya sayar da shi da farashin da karin da bai cutar da musulmi ba amma ɗan uwanka abokan kasuwa suna karin da yake cutar da musulmi zai ce kai ni ma barin kara dan kowa ma haka yake yi kai laifi dan bai kamata ka goyi bayan madarra lil mu'minina ba cutarwa ga mu'mini bai halatta ba sannan kuma bai halatta shi ma bayan wannan kai duk abin da zai raba kan musulmi ba tafrikan bainal mu'minin ka'ida duk abin da kasan in kai tarayya a ciki zai haifar da raba kai bai halatta a yi da kai ba da ya kamata ka kauce kar ka yarda domin Allah ya hana a wannan labari na wannan da Allah ya bamu na masallacin da aka gina biraran wa tafrikan bainal mu'minin sannan bai halatta ka ba da taimako da mafaka ga wanda yake yakar addinin Allah yake yakar addinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bayyana gare ka baya kaunar addinin Allah baya kaunar manzon Allah bai halanta ka goyi bayansa ba kenan in ɗan takara suka fito na siyasa wannan ya bayyana a fili baya kaunar addinin manzon Allah baya dagawa addini kafa baya san addini in ya ga mai gemu sai ransa ya baci yana zagin addini yana fadan aibi akan addini ya kamata ka zabe shi an ka zabe shi wallahi ka shiga cikin wayannan munafika ka goyi bayan irsadan liman haraba Allah wa rasulahu wanda yake yakar addinin Allah amma wanda ya bayyana gare ka cewa yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah abinda yake zuciya Allah shi ya sani amma kai kana kallon zahiri ne abinda yake bayyana gare ka yana kaunar Allah yana kaunar addinin Allah to shine ya cancanta ka zabe shi in kai wannan niyya kai ma sai Allah ya taimake ka amma galibi niyyar mu in an zo zabe ba irin wannan muke kallo ba niyyar mu shine ina zan samu wani abin duniya kaga ko shakka babu in masifa ta faru kada wanda yace kala dama ba a zaba dan Allah da annabi ba an zaba dan biyan bukatun duniya saboda kun samu duniyar shikenan iyakar ta kenan ba ku samu ba fala talumuna illa nafsakum ku zargi kowa sai kanku kaga wannan yace zamu iya fahimta wannan kaida duk wanda yake baya yana nuna kiyayya ga addinin Allah bai halatta ka goyi bayansa ba bai halatta ka taimake shi ka bashi mafaka ba duk wanda yake yakar addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana kiyayyarsa ga addini bai halatta ka goyi bayansa ba bai halatta ka kaunace shi ba inji Imam Sa'idi yake bayyana fa'idoji dake cikin wannan wa minha daga cikin fa'idojin yace annal amal al isyan nashi amma sayati la ayyuka da ake yi na zahiri amma na saban Allah la tazalu mub'ida li fa'ili anillah suna nisantar da mai aikata su daga Allah wato yin sabo yana sa mutum yi nisa da Allah da mana yawan saban ka yawan nisantar ka ga Allah yawan da'ar ka yawan kusancin ka ga Allah aina muka samu wannan yace la yazalu bunyanuhum alladhi banahu ribatan ila an taqatta'a qulubuhum wato suna yin sabo suna ƙara nesa da Allah har mutuwa ta cin musu ma'ana yawan saban Allah da mutum yake yawan yadda yake nesa da Allah kamar yadda kuma yawan da'a da mutum yake yadda yake samun kusanci ga Allah shine hadisin da manzon Allah hadisi qudsi da yake Allah ta'ala ya ce wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu da farko yace ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi in kana so ka samu kusanci da Allah ka kiyaye farilla kana so ka samu ƙara kusanci da Allah ka ƙara da nafilfili in kana yin haka za ka zama cikin waɗanda suke da kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala to kamar haka ne kuma saban Allah shi ma yana ne yana nisantar da bawa daga Allah domin gashi Allah ya faɗa abinda suka aikata din nan ba zai gushe ba yana ƙara nisantar da su da Allah har su mutu suna kan saban Allah har su mutu suna kan saban Allah yace wa min hada ga cikin fa'idoji da zamu fa'idanta a cikin wannan ayoyi annahu idza kana masjid quba masjidan usisa ala taqwa idan masallacin quba ya samu wannan sifa ta cewa an gina shi akan taqwa tun farkon sa to masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fi cancanta da wannan sifa din kamar yadda na ga muku hadisi yazo manzon Allah an tambaye shi sallallahu alaihi wasallama game da wannan aya wani masallaci take nufi yace masallacin madina sai ce to haka nan masallacin quba shi ma yana da wannan sifa wa minha daga cikin fa'ida anna al-amal al-mabni ala al-ikhlas wal mutaba'a duk aikin da aka yi a bisa ikhlasi dan Allah da kuma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama huwa al-amal al-mu'assas ala al-taqwa shine aikin da aka gina shi akan taqwa al-musil li'amili ila jannati an-na'im wanda yake kai mai aikata wannan zuwa ga aljanna domin ai kaga waɗancan aikin da aka yi na farko na gina masallacin quba an yi shi ne akan me akan biyayya ga umarnin Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ya samu wannan daraja to duk aikin da aka yi da ikhlasi dan Allah aka yi da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu wannan albarka amma aka san haka kuma duk aikin da aka yi babu ikhlasi ko kuma duk aikin da aka kagi bid'a ne bai da asali addinin manzon Allah to shi kuma bai da albarka ba zai samu albarka ba to wannan sune fa'idoji a takaice da Imam Sa'idi ya kawo a cikin tafsirinsa game da waɗannan ayoyi abin da wakanta daidai Allah ya ba mu lada baki ɗaya kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji Allah ta'ala ya ba mu ikon tuba ya fi mana kurakuranmu muna tawassuli muna roƙon Allah da sunansa mafi kyawu da sunansa madaukaka muna roƙon Allah ya ba mu aminci da zaman lafiya a ƙasarmu Allah ta'ala ya yalwata mana cikin arzikin mu ya mana albarka a ciki Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya sanya tausayi a cikin zukatan shugabanninmu Allah ta'ala waɗanda suke zaluntar mu a ko ina Allah ka isan mana sharrinsu Falastinawa da ake cutar su ba dare ba rana ya Allah ka isar musu sharrin Yahudawa ya Allah kai musu dauke da agaji azzaluman Yahuda ya Allah ka saukar musu da hukuma tun anan ya Ubangiji duniya kafin lahira ya Allah ka shagaltar da su da abin da za su kyale ɗan uwan musu zauna lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.